Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babanne. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa a yayin da Amurkawa ke ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar, su kuwa al'ummar jihar Kwara Najeriya sun barke ne da murna saboda nasarar da dan uwansu ya samu na lashe zaben majalisar dokoki a kasar ta Amurka.
A matsayin mu yan Kwara, mu ji dadi kwarai da gaskiya, mu yi farin ciki cewa namba 1 a samu dan Najeriya ya ci zaɓe member House of Rep, kuma an yi narrowing down a ce daga Kwara.
Sannan za ku ji kiran da 'yan ƙasar ta Najeriya ke ci gaba da yi ga Amurkawa yayin da ake dakon sakamakon zaben na shugaban ƙasa.
Kuma inda yake da ban sha'awa abu guda ne, ya ɗauki mataki saboda kwaison yaƙi. Kwaison yaƙi na mu shi ne ba mu shawara shi. Shi kuma wannan Joe Biden decision mutumin da ya sai ya kamata, saboda ka shi dai ko da shi ya yi mu dai duk ɗaya ne gare mu.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya kina.
Assalamu alaikum. Amurkawa sun jira zuwa yau Alhamis ga ko kirgan kur'un wasu jihohi da ɗan dama zai kai ga sanin tartibin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa. Kwana guda bayan nasarar lashe jihohi biyu masu muhimmanci ta sa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya yi kusa da nasara, inda kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa Donald Trump kuma ya shigar da jerin ƙararraki. Har yanzu dai kafofin yaɗa labaran Amurka bisa hasashen wanda ya lashe jihohi shida da suka hada da Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina da kuma Pennsylvania ba. Hasashen jiya Laraba ya saka Biden a matsayin wanda ya yi nasara a jihohin Michigan da Wisconsin, jihohi biyu da Trump ya lashe a zaben 2016. Ba wai na zo nan ne na bayyana cewa mun lashe zaɓe ba, amma na zo ne don na ba ku rahoton cewa idan aka kammala kidayar ƙuri'u, mun yi imanin mu za mu lashe, abinda Biden ya bayyana kenan jiya Laraba da rana. Biden na iya samun kason ƙuri'un zaɓe 270 da ake buƙata don lashe zaɓe idan ya ci gaba da zama kan gaba a jihohin Nevada da Arizona. A tsarin zaɓe irin na cin kason ƙuri'u a Amurka, wanda ya samu ƙuri'u mafi yawa a kowace jiha idan banda jihohi biyu, Maine da Nebraska, shi yake samun duk kason ƙuri'un jiha, wanda ake rabawa kan yawan jama'ar jihar. Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa, yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyoyin kidayar ƙuri'un da ke jihohin Michigan da Arizona. Haka kuma masu zanga-zanga sun yi tattaki a biranen Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis da kuma San Diego. Baya ga kiran a kirga ƙuri'un, masu zanga-zanga sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shine ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin Amurka a wannan shekarar. Magoya bayan shugaban ƙasa Donald Trump sun je wurin kidayar ƙuri'un a garin Detroit na jihar Michigan, suna neman a dakata da kidayar da ake yi. Waɗanda suka yi nasu gangamin daga baya a garin Phoenix na jihar Arizona suna rera cewa a dakata da sata. Zanga-zanga iri-iri na faruwa ne sanadiyar ci gaba da rashin sanin tabbas game da zaben da aka yi ta ranar Talata, da kuma ikirarin da shugaban ƙasa ya yi ba tare da gabatar da hujja ba cewa an yi magudin zaɓe, yayin da kuma 'yan Republican suka shigar da ƙararraki da yawa game da zaben. A karon farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, ƙasar ta tabbatar da samun mutum 100,000 ɗauke da COVID-19 jiya Laraba, a cewar mujallar Atlantic da take aikin bin diddigin masu COVID-19. Ƙasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi, musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin Amurka da ake walakabi da Great Plains, wanda ya ratsa manyan ɓangarori na tsakiya da kuma yammacin Amurka. Shirin da yake binciko waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kuma ce an kwantar da mutum sama da 50,000 a asibiti a sassan Amurka a kwana na biyu a jere a ranar Laraba. Haka kuma annoban na yaɗuwa a duk faɗin nahiyar Turai a karo na biyu. A ƙasar Italiya, Prime Minister Giuseppe Conte ya gabatar da sabon tsari mai matakai uku, wanda zai saka takunkumi iri-iri na kulle don hana sake yaɗuwar COVID-19 a ƙasar. Tsarin ya raba yankuna 20 na Italiya zuwa yankuna masu launuka uku: ja, ruwan ɗorawa da kuma ɗorawa, ta yadda launin ja ke nuna yankunan da aka takaita zirga-zirga da kuma launin rawaya da shi ne aka sassauta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu shigar da kara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jair Bolsonaro Flavio da cin hanci da rashawa a lokacin da yake ɗan majalisar dokokin jiha. Masu shigar da kara a jihar Rio de Janeiro sun zargi Flavio Bolsonaro da yin almubazzaranci, halasta kuɗin haram da kuma gudanar da wata ƙungiyar masu aikata laifuka daga 2007 zuwa 2018 lokacin da ake zargin ya ɗauki kuɗin daga albashin ma'aikatansa a lokacin da yake ɗan majalisar jiha mai wakiltar Rio de Janeiro. Flavio da kuma wasu mutum 16 ciki har da tsohon direbansa Fabricio Quiroz ya nuna suna da hannu a cikin zargin da ake musu na wannan badakala. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Instagram, Flavio ya musanta aikata ba daidai ba, yana nuna cewa tuhume-tuhumen na da alaka da siyasa saboda a baya mahaifinsa ya kaddamar da kamfe na yaki da cin hanci da rashawa. Yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila, ministan harkokin wajen kasar Malawi ya sanar cewa kasarsa za ta bude ofishin jakadancinta a birnin Kudus. Wannan yankurin na nuna wani gagarumin mataki mai muhimmanci, in ji ministan Nsuhowe Mkaka a cikin wata sanarwa ta bidiyo a ranar Talata. Zai sa Malawi ta zama ƙasar Afirka ta farko a cikin shekaru da yawa da ta bude ofishin jakadancinta a Kudus, birni mai tsarki ga addinin Yahudu, Kirista da kuma Musulmi. Malawi tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka kaɗan da suka ci gaba da hudar diplomasiya tare da Isra'ila tun lokacin da ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ta sami 'yancin kai a 1964, a cewar jaridar Jerusalem Post. Ta rawaito cewa ƙasashe 16 ciki har da Ivory Coast, Kenya da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun rufe ofishin jakadancinsu a birnin Kudus biyo bayan yakin gabas ta tsakiya na 1973. Waɗanda daga baya suka bude ofishin jakadancinsu sun yi haka ne a birnin Tel Aviv, cibiyar hada-hadar kasuwancin Isra'ila.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, yayin da Amurkawa ke ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar, suku al'ummar jihar Kwaren Najeriya sun ɓarke ne da murna saboda nasarar da wani ɗan asalin jihar ta Kwara ya samu, inda ya lashe zaben majalisar dokokin ƙasar ta Amurka. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
A yayin da Amurkawa ke ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar ta Amurka, su kuwa al'ummar jihar Kwara da ke tarayyar Najeriya sun ɓarke da murna ne saboda nasarar da ɗan uwansu ya samu a zaben majalisar dokokin ƙasar ta Amurka. Ɗan asalin jihar Kwaren, Adewoyi Owolewa, ya samu nasarar cin zaben ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Democrat, inda zai wakilci gundumar Columbia a majalisar wakilan ƙasar ta Amurka. Ga dai abinda wasu daga cikin 'yan asalin jihar Kwaren ke cewa.
Sunana Pharmacist Musa Sa'ad daga Kwara State na Fiyagi. A matsayin mu yan Kwara, mu ji dadi kwarai da gaskiya, mu yi farin ciki cewa number one a samu ɗan Najeriya ya ci zabe member House of Rep, kuma an yi narrowing down a ce daga Kwara, kuma is also a pharmacist. To abun farin ciki ne, wallahi mu yi farin ciki.
Sana'a ku guda ɗaya?
Sana'a mu guda ɗaya ne kenan, shi ma pharmacy yake practice a can United States of America. So mu yi farin ciki kwarai da gaskiya, kuma muna fata mu samu ɗanɗanyen Najeriya da yawa su samu kujerori.
I'm Alhaji Sakawa Batunde Balaji, an indigene of Ilorin Kwara, proud of him, Nigeria's proud of him. This is a good example for our youth to emulate. It's also a good testimony to those of us who are here that where you stay, try to be good.
Sunana Alhaji Sakabo Laji ni ɗan asalin Ilorin ne ta jihar Kwara. Muna alfahari da shi, kuma wannan kyakkyawan misali ne ga matasanmu na alamun nasara. Haka zalika misali ne ga 'yan uwanmu da ke nuna cewa duk inda ka samu kanka, to ka zamo na ƙwarai ga kowa. Olayinka Oyelewa ɗan uwa ne da ke zaman ɗa ga ƙanan mahaifin sabon ɗan majalisar ta Amurka. Ga abin da yake cewa.
We're very very happy because it is not a forgotten or a lost family member, because in 2018 he was still in Nigeria.
Yace muna cikin farin ciki kwarai da gaske saboda ba mutumin da ya manta da 'yan uwansa bane, domin kuwa ko a shekarar ta 2018 ya zo nan gida Najeriya. Nigeria. Haka zalika mahaifinsa ko a lokacin tsananin cutar corona nan yayi ta aiko ma da ƴan uwansa kayan tallafi. Saboda haka muna cikin murna sosai. Tene da gwamnatin jihar Kwaran Alhaji Abdulrahman Abdulrazak ya fitar da wata sanarwar sakon taya murna ga wannan sabon dan majalisar ta Amurka dan asalin jihar ta Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaida Mustapha. Fa Nigeria har ila yau jama'ar kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da zaben na Amurka. Musamman na shugaban kasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambole ya aika mana daga Ibadan.
A yayin da ake jiran sakamakon zaben shugaban kasar Amurka wanda ake fafatawa a tsakanin shugaban mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican da Mr. Joe Biden na jam'iyyar Democrat, ƴan Najeriya sun buƙaci duk wanda ya lashe zaben da rungumi kaddara.
Sunana Lima Abarshi, kafin Shanu Ibadan. Fatan mu dai Ubangiji Allah sa a yi zabe lafiya a kalla, ko da shi America dai sun ma kusan gama zabe. Kuma inda yake da ban shawa abu guda ne, ya dauki mataki saboda bai son yaki. Bai son yaki na mu shi ne ba mu shawara. Shi kuma wannan Joe Biden decision mutumin da ya sai ya kamata, saboda ka shi dai ko da shi yayi mu dai duk ɗaya ne gare mu, saboda kowane su dai muna ganin shi na da mutunci, mu ba yara bane da tibirar kusa abin da ya kamata.
Sunana Hassan, Allah ya sa su yi lafiya su gama lafiya. Shugaba mai ci yanzu bai son wahala, kuma muna fatan Allah ya taya shi in ya samu, in bai samu ba kuma ya hankura. To shi Joe Biden ba mu san rikon shi ba, amma an san rikon wanga. Allah ya sa a gama lafiya, kuma don Allah duk wanda aka kayar da Allah ya hankura. Allah ya kawo mana zaman lafiya da kasashen duniya, mu fatan mu kenan.
Ni sunana Muhammadu Budaji, sarkin filanin Sayin. Fata na dangane da zaben America, ina fatan shugaban kasar America, in Allah ya kaddari ya ci ya koma, in Allah ya kaddari ya faɗi ya dau dangana, domin na san shi shugaban kasa na wanda bai son yaki. To game da Joe Biden, shi ko in Allah hukunci shi ya haye, to don Allah sassata mu gubi kowa da kowa zanna shi. Fa in shi Allah hukunci ya kwadi, don Allah ya dau kaddara, in ko Allah ya kaddari ya take, to don Allah rungumi kowa nashi na bambanci kai ya shiga. Don haka nan kamar wanda wannan da ya kasa Allah hukunci ya kada wannan, to yayi koyi da wannan bangaren bai son yaki. Don haka nan duk inda zaman lafiya yake, to yana fata haka nan.
Abba sai dai ake pelu abu da mu ci akan zabe America su zama lafiya dai, da tsakanin Donald Trump da Joe Biden su zama lafiya, don waye shiga ciki a basuwa, kuma an shiga kuma a taimako kuma ta a can kuma mu zama lahiya, ko ina mu ziji lahiya, saboda mutane ma wurin na kuma su zama lahiya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Are you a god in a prison, maximum security?
yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman.
Yanzu haka dai, matsalar satar mutane na daukar wani sabon salo a Najeriya. Kasancewar yadda ake zuwa ke babban wurare kamar masallaci da asibiti ana satar mutane. Na baba nan shine wanda ya faru a jihar Nasarawa, inda ko aka sace wasu mutum hudu a wani asibiti a garin Lafiya, baya ga wasu mutum 17 da aka sace a wani masallaci a karamar hukumar Toto. Kuma kamar yadda aka sani, satar mutane ba sabon abu bane a Najeriya. To amma yadda matsalar ke ta'azzara da yadda ake satar a ko ina, ciki ko hada tsarkaka da make babban wurare irin masallatai da asibitoci da ma makarantu, ita ce matsalar ke kayata da hankula a yanzu. Domin ko a lokutan yaki da rigingimu akan yafe waɗanda suka ruga masallatai da coci-coci da sauran wuraren ibada da kuma asibitoci da ma sauransu. To amma yadda abubuwan ke faruwa a yanzu, na kononi ne cewa kusan babu wanda ya tsira daga matsalar satar mutanen. To wai ko me ya kamata a yi? Muhammad Ismail, wani manazarci ne kan haka tsaro, ya bayyana da suke kallon wannan matsala a yanzu da kuma irin matakan da ya kamata ma a dauka.
Mutanen da suke zuwa ba wai aljinnu bane daga wata kasa, kuma ba daga sama suke faduwa su zo su dauki mutane su yawo nan ba, a cikin al'umma suke. Duk lokacin da aka ce an zauna ana zaune karazubi kuma ana irin aikata laifukan nan, to abun ba za a yi, ba zai samu abu, ba zai warware kanshi da kanshi ba. Dole sai an zauna an yi karatun tantsu, sannan kuma a cikin al'umma ya kasance wannan maganan community policing din nan, watan tsaro, mutane su tsara su dauki matakin tsaro da kansu. Saboda me? Saboda idan ba a yi haka din ba, abubuwan za su ci gaba da wanzuwa ne. Sannan kuma abin da nake so ka sannan masu gane, akwai babban matsala yanzu akasarin mutanen Najeriya, 'yan Najeriya akasarinsu matasa ne. Matasan nan kuma ga su nan suna da karfin jiki, suna da lafiya, suna kuma da karfi, sannan kuma ba su da kamar mafita a cikin rayuwa. Ba su da aikin yi, wasansu ba su yi karatu ba, ga su nan dai da yawa. Irin wannan matsalolin da dama shi ne yake sa irin wannan ta'azzara na laifuka. Musamman yanzu abubuwan da suka faru din nan, 'yan satsin nan da wasu suka aka yi amfani da shi, mutane aka shiga aka fafasa warehouses na gwamnati da kuma na 'yan kasuwa, aka yi ta sace-sace da shoransu, ya kamata ya zama wani ishara ne. Kuma ya kamata ya bude mana ido fa akan cewa Najeriya din nan fa tana zaune ne a cikin abin da ake cewa time bomb, wanda kuma idan ba a tsaya an dauki matakan da suka kamata ba, to wallahi tallahi zamu zo muna ragaitin, zamu zo mu kukan da yafi wannan. Na farko dole ne gwamnati ta sayar da za ta yi, musamman irin matasan nan da ba su da suke zaune kar tsaye, a sayar da za a samu su aikin yi. Sannan kuma maganan irin social security abu na intervention din nan dole su kamar yadda ake yi sai an yi. Sannan magana kuma babba shine yadda za a yi gwamnati ta ga cewa maganar sace-sace da ake yi a abun nan, ko kuma ƙara tsaurara hukunce-hukunce dangane da duk wanda aka kama da sata, ko mai girman shi ko waye shi, dole sai an dawo da shi. Saboda mai duk maganar da ake a Najeriyar nan kullun garaje yau ba wani abu ne fa, har gobe mun kasa ɗaukar matakan gyara akan maganin barayin gwamnati. Kuma da zarar aka ce abin da ya kamata a yi, mutane jama'a da abin da mutane wasu ɗaiɗaiku wanda suka samu matafan iko suna zama a kai, to wallahi tallahi za a ci gaba da samun matsaloli.
Ganye da lamarin ke ƙara kazancewa a yanzu, ya sa wasu jihohin soma amfani da 'yan sa-kai irin na maharba domin su ma su ba da nasu gudunmawa. Hajiya Aisha Bakar Gombe, da ke zama sarauniyar maharba a Najeriya, ta ce su ma suna taka nasu rawa.
Muna ba su tallafi ta hanyoyi daban-daban. In har mun ji akwai 'yan ta'adda a wuri, muna gaggauta sanar da hukuma saboda a gaggauta ɗaukar mataki a kansu. Abu na gaba, idan har akwai inda muka san lallai suna nan, wanda kuma ya cancanci mu ne ya kamata mu je, za mu iya zuwa, muna zuwa kuma mu kama su, mu kawo mu zo mu danka su ga hukumomin ƙasarmu. Saboda wannan abin da suke yi ba wai su hukumar ne kadai ta shafa ba, dukkaninmu 'yan Najeriya wannan abun ya shafe mu. Don duk wanda aka ɗauka a cikin Najeriya an ɗaukan mana ne dukkanmu, ba na mutum ɗaya ba. Saboda haka mu kuma muna nan, muna tsaye-tsayin daka, muna kuma ba da gudunmawa irin wanda Allah ya yadda mu daidai gwargwadon ƙarfinmu. Ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba. Muna nan muna mara wa gwamnatin ƙasarmu baya, sai inda muka ga wannan abun Allah ya kawo mana sauƙinsa.
To koma wani irin tallafi suke bukata? Ga dai Hajiya Aishan.
Muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu da ta tallafawa waɗannan bayin Allah waɗanda suke tallafawa gwamnatin. A ba su koda makamai ne na ƙwarai wanda za su iya karan kansu da su, ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafawa ƙasa.
Wannan al'amari ya sa mutane jan hankalin mahukunta domin su dauki mataki ganin yadda matsalar satar mutane domin kudin fansa ke neman zarce iyaka. To wai kowane irin matakai jami'an tsaro ke dauka a yanzu? DSP Suleiman Hanguroje, kakakin na yan sanin jihar Adamawa, ya bayyana irin matakan da suke dauka.
To a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar yan sanda na mayar da hankali ta wuraren Ibadu da hatta ƙauyuka da kuma karkara, amma abinda ke faruwa shine rundunar yan sanda a kwanakin baya shi kwamishinan yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin kananan hukumomi da masu fada, masu ruwa da tsaki, shugabannin kungiyoyi da malaman addini, aka so aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wuraren su domin daukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma.
Haka nan kakakin yan sandan ya bayyana irin haɗin kai da jami'an tsaro ke bukata daga sauran jama'a.
Kuma haɗin kai da muke bukata da jama'a, muna bukatan haɗin kai ne irin na kyautatawa da mutuntawa. Abinda nake nufi da haka shine idan zaka gani kwanan nan akwai abinda muke cewa community policing, wato muka jawo al'umma cikin harkokin tsaro, inda yanzu haka da nake gaya maka a nan jihar Adamawa muka dauki mutane sama da 250 inda muka kai su ana musu horo irin yadda za su taya jami'an yan sanda domin bada gudunmawan su na inda za su inganta harkoki na tsaro. Kuma ina tabbatar ma da al'umma cewa wannan abin idan har an samu wancin mabure zai taimaka mana kwarai da gaske. Duk inda abubuwa ke faruwa ba zai dau lokaci ba, jami'an yan sanda za su ji labari sannan zai taimakawa tunda abin haɗaka ne a ɗauki matakai yadda za a kawo ƙarshen al'amari.
Koma da menene fatan talakashi ne Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a daina jin tsoro? Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Assalamu alaikum mai saurare, a gaishe ku da jimirin sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da gidan radiyon murar Amurka ke kawo muku a daidai wannan lokaci a kuma wannan rana ta Alhamis. Kai tsaye za ku ji cewa a yayin da kungiyar kwallon kafa Super Eagles ke shirye-shiryen tinkarar kungiyar kwallon kafar kasar Saliyo a fafutukan neman samun cancantar shiga gasar neman cin kofin kasashen Afirka na shekara 2020 wanda za a gudana filin wasa na birnin Benin ta jihar Edo a ranar 9 ga wannan watan da muke ciki. Sai dai kuma a cikin wannan hali ne ɗan wasan Super Eagles din suke gargaɗin hukumar kwallon kafar Najeriya, wato NFF, da kuma ma'aikatar wasanni ta ƙasa su tabbatar cewa sun tanadi dukkan hakokinsu kafin su iso Najeriya, da suka hada hada allowance na zaman sansani da allowance na rana-rana da kuma maida musu kudaden tikitin jirgin sama domin koma kasashen da suka fito, inda suke ce ba za su yadda suka ce ba za su yadda da jakaka dawo ba. Kan wannan batu na ji ta bakin mai sharha da kuma rubutu game da harkokin wasanni a Najeriya.
Sunana Umar Sa'idu, mabucin wasanni a Najeriya. Barazana ce wanda ke kuma zai shafa wannan wasan da za a yi, ba ma wannan wasan ba har sauran wasanni baki daya. Idan ka duba suna maganan kudaden su wanda shafi allowance da kudin tikitin su da abin da duk ya kamata ba su, ya kamata ce an hada shi. To ko shakka babu, idan ba a biya wa'annan bukatu ba zai iya shafan wasan. Na farko shine za su iya zuwa amma ba tare da su za su iya cewa ba za su buga wasan ba, ko kuma za su iya shiga su buga wasan amma ba za su baka abin da ake tsammani ba. Wannan mu kuma muna bukatar nasara ne. su kaga wannan babban matsala ce wanda yake kore ki ba shine na farko ba an sha samun cewa ƴan wasan Najeriya ga musamman ma ƴan wasan da yake duka an ce maka an taro su ne daga kasashen waje su zo su buga wannan wasa a ga'ida shine ya kamata a tara da musu kuɗin tikitin su saboda kowane dan wasa da zai zo club din sa ta bashi kwanakin da ya kamata ya zo ya gama wannan wasa ya koma yana da daga cikin abin da yasa wasu clubs na kasashen turai ba sa saki ƴan wasan su zo saboda in sun zo mai kun ka zo kai kwana hudu misali sai muka ga mutun ya yi sati guda saboda wasu ƴan matsaloli da ake samu na tabbata ya kamata a ce bangare biyu sun zauna sun duba wannan na farko shine su wannan ƴan wasa ya kamata su nuna kishin kasa ba zai a ce duka abubuwan da suke bukata misali sai an same su ba bani da tabbaci cewa misali za a abin da shafi kaman kudin tikiti wannan ba ina bana ga babu nan matsalan sa saboda dama akan biya mu ƴan wasan zuwa da komawa amma sauran kaman alawansa sauran su ya kamata a ce na farko su duba kishin kasa tukunna kafin maganan kudin nasu su kuma hukumomi abin da ya kamata shine a duk lokacin da ya zama cewa ko irin wannan wasa duk abin da ya shafi kudaden su da ya kamata tun da dama an yi shi da kaida ya kamata a ce an tande shi kafin su zo yanda sun zo su karba su tafi ba lalle sai a ce kuma sai an sake samu wani lokaci sana biya
a da gefen kuma muna ta koma ciki ga ƴan Najeriya da suke shauƙin ganewa idanun su yadda za a fafata tsakanin Najeriya da kuma Saliyo a filin wasa na samun ragumu jiya domin kuwa a hukumance gwamnati ta ce fafatawa za a yi shi ne ba tare da ƴan kallo sun shiga filin wasa ba kamar yadda kwamitin yaki da cutar corona na shugaban ƙasa ya ba da umarni waɗanda za su shiga filin buga wasan kuwa su ne masu buga ƙwallo da kwacocinsu da masu kula da lafiyar ƴan wasa da kuma jami'an gwamnatin kasashen biyu kuma za a gudanar da gwaji a kansu Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka sun jira zuwa yau Alhamisu ga ko kirgan kuri'un wasu jihohi da ɗan dama zai kai ga sanin tartibin wanda ya ci zaben shugaban kasa kwana guda bayan nasarar lashe jihohi biyu masu muhimmanci ta sa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya yi kusa da nasara inda kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa Donald Trump kuma ya shigar da jerin ƙararraki har yanzu dai kafofin yaɗa labaran Amurka bisa hasashen wanda ya lashe jihohi shida da suka hada da Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina da kuma Pennsylvania ba masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyoyin ƙidayar ƙuri'un da ke jihohin Michigan da Arizona. Haka kuma masu zanga-zanga sun yi tattaki a biranen Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis da kuma San Diego. Baya ga kiran a kirga ƙuri'un masu zanga-zanga sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shine ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin Amurka a wannan shekarar. A karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, ƙasar ta tabbatar da samun mutum 100,000 ɗauke da COVID-19 jiya Laraba a cewar mujallar Atlantic da take aikin bin diddigin masu COVID-19. Ƙasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi, musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin Amurka da ake walakabi da Great Plains, wanda ya ratsa manyan ɓangarori na tsakiya da kuma yammacin Amurka.
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babanne wanda ya tayi gabatarwa sai kuma Jure Lagos Gashin da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo da ke cewa ku kwana lafiya.